أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زامتاشي درسي نبقي أتكين كراتم من بداية المجتهد من ابن رشد الحفيد yau takwas ga watan Rajab hijira ta 1437 kuma 16 ga watan hudu shekara ta 2016 ta miladiya zamu tashi almas'alatu tasi'atu min al-arkan na'am na'am yace mas'ala ta tara tana daga cikin al-arkan yani arkanul wudu rukunnan alwala الفقهاء سن ساباني في مسح الاذنين اتكين شافر كنوا غدا بيو هل هو سنه او فريضه سنه ني كو فرلا كما ذا اسابنتا مس روا كو كو بذا اسابنتا مس روا با معنى ذا اسابنتا مس روا واتو ا دوكي روا ba ruwan da aka shafa kai da su ba da shi ba ko kuwa za a iya amfani da ruwan da aka shafa kai sai kuma a shafa kunnuwa waɗansu daga cikin malamai suka tafi akan cewa farilla ne kuma za a sabunta musu ruwa wato za a ɗebi ruwa daban domin a shafa kunnuwa ba ruwan shafa kai ba daga cikin wanda suka faɗi wannan ƙaulin akwai jama'a daga cikin mabiya mazhabar Imam Malik kuma suna fassara cewa wannan shine mazhabar Malik saboda fadin Imam Malik akan al-udhnan innahuma min ar-ra's suna daga cikin kunne Abu Hanifa da sahabbansa suka ce shi ma yace mashuhuma fardun kadhalik shafa su shi ma farilla ne kamar yanda malaman mazhabar Malik suka faɗa sai dai za a shafa su tare da kai bima'in wahid da ruwa ɗaya Imam Shafi'i yace shafa su sunna ne amma za a jaddada musu ruwa za a sabu ruwa daban ba ruwan shafa kai ba wata jama'a daga cikin malaman mazhabar Imam Malik su ma suka tafi akan wannan kauli irin na Imam Shafi'i kuma suna fassara cewa wannan shine kaulin Malik to ka gani hatta a mazhabar Malik kenan akwai kaulan saboda an ruwaito daga Malik ya ce hukmu masihihima hukuncin shafa su shine hukuncin al-mabmada kukurar baki kuma mun san sunna ce ko a wajen Malik na'am to kun gane aqwal din ko fil mas'alati kam qauli nawa ne a mas'alar thalathatu aqwal qauli na farko cewa farilla ne kuma za a yi musu tajdidul ma qauli na biyu farilla ne ba za a yi tajdidul ma ba qauli na uku sunna ne kuma za a yi musu tajdidul ma na'am asalin sabanin su a cikin wannan mas'ala akan cewar shin sunna ne a shafa su ko kafarilla ne sabanin su a cikin hadisai da suka zo da wannan al'amari shine shafar kunnuwa wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam shafar Annabi sallallahu alaihi wasallam ga kunnuwan sa shin za a dauke shi a matsayin ƙari ne akan abin da ke cikin alqur'ani na shafar kai tunda a cikin alqur'ani wamsahu bi ru'usikum kawai aka ce to Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shafa za a dauki wannan shafa akan cewa ziyada ne alama fil kitab sai zama to hukuncin su sai a dauke shi akan mandu saboda kasancewar sa wato a cikin ziyada akan abin da ke cikin littafi tunda abin da ke cikin alqur'ani yayi iqtisari akan bayanin farillaini so abin da yazo ba a cikin alqur'ani ba sai a yi masa tawili akan cewa mustahabbi ne yutahayyalu bainaha wa bainal aya sai saboda at-ta'aruf sabani da ake tahayyuli ake tsammanin ya abku tsakanin wato shafar da kuma tsakanin al'ada tsakanin ita ayar in aka dauki ayar akan wajibci to in aka dauka abin da ke cikin ayar duk wajibi ne kuma sai aka samu athar sun zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi shafa akan kunne to tunda ba ambaci wannan a cikin alqur'ani ba sai mu ce to saboda ta'arud ba za a ba shi hukuncin alqur'ani ba sai a ba shi hukuncin cewar shi sunna ne am hiya mubayyina ko kuma su athar din nan hadisan nan sun zo ne al hiya mubayyina masu bayani ne li mujmalil ladhi fil kitab ga abin da ke zo a cikin alqur'ani mujmal wato a abin nan a dunkule abin da yazo a dunkule a cikin alqur'ani ita kuma sunna ta bayyana shi sai zaman to hukuncin al-udhnan hukuncin ar-ra's fil wujub ne wato da Allah ya ce wamsahu bi ru'usikum to sunna sai ta bayyana menene ar-ra's musamman saboda hadisi da suka ce al-udhnani min ar-ra's wannan hadisin yasluhu lil ihtijaj to kage ya dauka cewa za a ba mu kunnuwa hukuncin kai to kage wanda ya dauki wa'annan hadisi sun zo ne su bayanin mujmal da ke cikin alqur'ani me mujmalil kitab wamsahu bi ru'usikum mujmal ne a dunkula aka fada sunna ta bayyana cewa kai din ga kaifiyar bada bi muqaddami ra'si hatta bazaba bihi ma ila qafahu da kuma shafar kunni sai ya nuna kuma yazo yace al'udhunani min ar-ra's saboda haka kaga sunna ta yi bayani kenan na sunna ta yi bayani kenan na'am to wanda ya wajabta yace wajibi ne a shafa su sai sai ce saboda ta yi bayanin abin da yazo a cikin littafin Allah mujmal to bayanin mujmal wajibi shi ma wajibi ne shi yasa yace limujmal faj'alaha mubayyana limujmal alkitab tunda alkitab yazo da wujub ne amr ne na'am wanda kuma bai ce wajiba bace Imam Shafi'i kenan sai ya dauke ta akan cewa wannan za'ida ce akan abin da ke cikin littafi sai ya ce mustahabbi ce kamar madmada zai dauka da kuma riwaya daga Malik a hadisai da suka zo akan wannan suna da yawa duk da yake ba su tabbata ba wa'annan hadisan ba su tabbata ba a cikin sahihain domin mashur ra'as bai zo a cikin sahihain ba fa hiya kad ishtahara al-amal biha aiki da wa'annan hadisai ya shahara to akwai asar da dama waɗanda suka zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam akan akan duk asar din da suka zo hadisin yawa hadith din Abdullah ibn Zaid bin Abdurrabbih domin a hadithin fi sifati wudu'ihi an-nabi wudu'in nabi sallallahu alayhi wa sallam wa masaha bi ra'sihi fa aqbala bihi wa adbar wa masaha bi udhunayhi. Haka riwayar Ahmad da kuma At-Tahawi take. Wa udhunayhi dakhilahuma wa kharijahuma. Tare ba a ruwaito hadith wanda yake ya shafa kansa shi kadai ba sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin hadith akwai hadithin Uthman fa akhadha ma'an fa masaha ra'sahu wa udhunayhi zahirahuma wa batinahuma wa inda Dharqutni thumma masaha bi ra'sihi thumma amara yadayhi ala udhunayhi wa lihiyatihi. Kama wannan mai hukuncin wannan ziyadar a cikin hadithin Uthman, da hadithin Uthman yana cikin sahihai na bayanin alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam, sai aka ruwaito shi da wannan ziyadar. Ya ce mashhur ra's me matsayin ziyadar wannan, kaga ilimin nan dole malaman hadisi sai sun yi hukunci akai, an duba an ga waye ya faɗi wannan ziyadar, ya matsayin sa yake dangane da sauran waɗanda ba su faɗe ta ba kafin ai hukunci da ingancin ta ko rashin ingancin ta. Kuma gaskiya ni ban yi darasar wannan lafzar ba, wai zai mana darasar ta? Akwai fa wajibi wa abin nan tambayoyi da yawa da ne fa wajibi ka da na wajibat da yawa da na tambaya akan masail na hadith din nan. Ai me zo ba? Ai ba su zo ba duk. Na'am, wannan dai hadith ne da ya kamata a yi, musamman hadithin Uthman din nan. Na'am. Eh, wannan ziyadar ba tana cikin Musnad al-Imam Ahmad da Darimi da Abu Dawud da At-Tahawi da Ad-Darqutni da Baihaqi. Na'am. Wa amma ikhtilafuhum, amma sabanin malamai fi tajdid al-ma'i lahumā wajan sabunta ruwa ga kunnuwa. Wannan saboda shi su kunnuwa suna taraddudi tsakanin shin wato udwan mufrad ne gaba ce wadda take ita kadai bi zatiha da kanta min a'ba'il wudu daga cikin gabobin alwala aw yakuna juz'an min ar-ra's, ko kuma su kunnuwa juz'i ne na kai. Za kaga in kace to idan kace udhu ne mustaqil, me wannan zai hukunta maka dangane da tajdidul ma? Zakai mata zakai tajdid, tunda kowane udhu kowane gaba ane mata ana diban mata ruwanta. In kuma kace juz'un min ar-ra's ne fa ba zakai tajdid ba, sai ka shafa kunnuwa da sauran ruwan shafa kai. Na'am. Waɗansu mutane sun yi shuzud, ma'anar shuzud shine mutum ya faɗa abu wanda yake ya ratsa magana dukkan sauran mutane, kuma dalilin sa ya zamanto ba a dalili ne wanda yake mu'tabar ba. Cewa kunnuwa wanke su ake tare da fuska. Waɗansu kuma suka ce batinahuma an yumsaha batinuhuma ma'ar ra's, a shafa cikin su tare da kai. Wa yughsalu zahiruhuma ma'al waj, bayan su kuma a wanke shi tare da kunni. To kowa yake da wannan kaulin? Ya kamata sai ku yi mun hakuri, wannan littafin yana maqful, yana buƙatar wanda
suka cire ruwi an sha'abi
fil majmu'. To jayyid, ya taimaka mana. Amir ibn al-Sha'bi shine Amir ibn Sharahbil al-Sha'bi, imamu ahli al-Kufa, ya daga cikin tabakar malaman Abu Hanifa.
يقول أنه غسلهما ما كسر من الروايات haka ne walam yunkal an annahu ghasala ma ma kasratin ruwa
man rawahu
an sifatu wudu wa masbu kadhalika wa huwa talib min fi'l sahaba ridwan Allah alayhi wa li aqwal ash-shata bi bidayah.
Na'am. Ci gaba.
Malika da kuma gida hada gurin bayyana an yi kuma juz'an min al-wajhi aw juz'an min al-ra'i.
Wannan ko saboda al-hada al-udhu kunnuwa yana taraddud tsakanin a dauke shi juz'i ne na fuska to kaga sai a wanke shi. Ko juz'i ne na kai sai a shafa shi. To sai suka hada dubin. Suka ce mu hada masa dubin. A wanke shi a shafa shi. Na'am. To amma kaga al-mufru in wajen wannan ne in dai wannan za a bi ina yafi kusa da fuska a cikin a kunnan cikin yafi kusa da fuska kamata a ce cikin za a wanke bayan sai a shafa shi amma su sai suka akasa kar ruwa ya shiga cikin kunna. Na'am.
Mahara na ma'ana ma'ahtahari al-tar fi dalika bil masyi wa shihani.
Yace wannan babu wata ma'ana a gare shi wannan tafsilin da suka yi ma'ashtahari al-athar tare da shuhurar da al-athar wato hadisai suka yi fi dalika a cikin mas'alar bil masyi kuma duk abin da suke faɗa al-masyi ne ba wani wanda yace a wanke kunnuwa ba wani asar da yace kunnuwa wanke su ake washtiharil amal bihi da kuma shuhurar aiki da wannan da waɗannan da shi al-mashu din
Shafi'i mustahabbu fi
yastahibbu
fi mutakarrar
Ash-Shafi'i yana so yadda ayi takrar a maimaita
kuma yastahibbu fi mashira
kamar yadda yake cewa mustahabbi ne ayi shafar kai mustahabi ne ayi shafar kai ta zo mujmal a cikin hadisin Uthman annahu tawadda thalathan aka sa hadda shafar kai kenan ita ma a shafa ta sau uku wanda wannan Imam Shafi'i ya dauka amma hadisin Abdullah ibn Zaid ibn Abd Rabbi da ya bayyana Abdullah ibn Zaid ibn Asim da ya bayyana sifar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa kai sau ɗaya ya ambata shi ko wancan hadith na Uthman akwai ihtimalin ijmal da aka ce tawadda thalathan inda yayi tafsil da a cikin tafsil din ba zai ce ya wanke kansa har sau uku ba to kun ji wa'annan sune masail din sune hadisan da suka zo akan mashul udhnain akan mashul udhnain ka ga ku mun afwa dalaka azin dadi mu tsaya akan wannan mas'alar insha Allah sai gobe insha Allah na'am yawanci wato ba wai cewa wai ba a ganin cewa shi ma baya cikin mujtahidin saboda rashin kiyaye kaulinsa ne shi bai kiyaye kaulinsa ba shi yasa bai kawo ba amma kaga a wani wajen zai kawo kaulin Ahmad inda baya daukan sa waɗansu sukan ce ai Ahmad malamin hadith ne ba malamin fiqh bane hada laysa bisahih kaga shi yasa ma Ibn Abdul Barr da ya littafin sa akan malaman madhahib yace al-intiqa fi fadli thalatha al-a'imma al-fuqaha sai kawo Malik da Shafi'i da Abu Hanifa bisa Imam Ahmad ba saboda daga bayan ne madhhabar sa ta shahara tunda ya fi shahara da ilmul hadith Imam Ahmad malamin fiqh ne malami ne mai madhhaba da almajiransa da tafan masail din sa kamar yadda aka ruwaito mudawwana daga Malik haka aka ruwaito masail na Imam Ahmad akwai masail Abdullah akwai masail Saleh akwai masail Marudi akwai masail Ibn Hani akwai masail Ishaq al-Kausaj akwai masail al-Khallal duk waɗannan littafai ne da ake tambayar Imam Ahmad hukunci kamar yadda ake tambayar Malik hukunci hukunci yake fatawa haka shi ma aka tara aqwal din sa shi yasa madhhabar sa ta zama to tabbatacciyar madhhaba ce na'am alaikum assalam ta yaya me kake nufi da awwala ko me kake nufi da ƙari cikin addini wato kawo abin da yake ba a cikin addini menene ba a cikin addini kamar shafan shafan kan eh aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafar kunne to ai ka san wannan ala fard kan cewar sun ga wayannan riwayoyin ne ka gani shi yasa ake cewa wato shi yasa muke karanta sababul khilaf ai ka ga nan me yace me sababul khilaf shi sababul khilaf saboda su kunnuwa suna taraddud daga fuska ne suna daga fuska ko suna daga kai to kaga kuma duk wannan a bisa ana farlanta kan cewar hadisan basu kai musu ba shine in aka samu ikhtilaful athar wani lokaci zaka ji an ce aslul mas'ala sabanin athar wato akwai hadisan amma suka yi sabani saboda haka ba a san wanda malamai suka yi sabani wajen wanda za su rinjayar akan wanda za su jinkirta to wani lokaci kuma idan suka yi sabani akan mas'ala saboda kamar wannan kan cewa yana komawa ya zuwa ga wani abu na lugha tunda kaga wannan khilaf ne ainihin lugha ko shin al-udhunan za a dauke su daga fuska ko daga ar-ra's kaga matsala ce ta lugha to Allah saboda shi kansa mai cewa wannan shine sababul khilaf bai san cewa akwai athar da suka zo ba wanda yake zasu zama tantu ne sababul khilaf akan wannan ko kuma ya zama cewa an samu wannan qaul din bina'an akan cewa waɗanda suka faɗi wannan qaulin ba su da ba su ga athar din nan da suka zo ba ka duba kun taba karanta raf'ul malam anil a'immatil a'lam na Ibn Taymiyyah yana da kyau littafin wannan shine zai sa inda haka karanta ba za ka yi mafuqaha wannan mummunar zato ba sai kai musu mummunan zato ba ƙari suke a cikin addini ba sun fi kowa tsare san tsare addini na'am akwai wata tambayar na'am
sai kawo ne ka bayi ji kaman kai ma ka karba
wani na karfa fafi na karfa
na karfa
na karfa muta'a eh
sai shi kaman an ba tambaya ba ka bada wani ansa sai yake kan huja da wannan karfa wannan magana kai so gaskiya ba ni ma abin
me nace me yace nace
yana nuna kaman ka nuna kaman abin yana da
auren mut'a to ai shikenan ai sai wanda duk ai wanda suke zuwa karatu na sun san matsayina mun yi tafsir suratul nisa har sau biyu ko ana ji nayi bayani a lokacin fa mastamta'atun bihi min hunna lokacin da muka yi wannan nayi bayani mutane ka san ba abin da ba su iya faɗa ba na'am alaikum salam Kai wannan ba al'ada ba ce, wannan ibada ce.
Ko dan dai suwa sai gori ya sa gori da sai daga. Gori shawa.
Wannan duk ibada ce. Al'ada, abinda ake nufi da al'ada shine abinda musulunci bai zo da shi ba. Kamar al misali, mutane idan suka ce, idan kamar al misali mutane su ce dabba, abinda suke nufi da dabba jaki. Saboda haka mutum ya rantsuwa cewa wallahi ba zan hau dabba ba. Kaga ba za a ce in ya hau doki a cikin mutanen wannan garin, in ya hau doki ya saba ba. Saboda al'adarsu dabba jaki suke nufi. To irin wannan ita ce al'adar da take ake hukunci da ita. Amma al'ada idan ta ci karo da shari'a, in ta ci karo a cikin babin ibada, ba a al'ada. Abinda shari'a ta ce ga yadda ake yin sa, to ba a komawa zuwa ga al'ada. Kamar gaisuwa ta ce ga yadda ake yi, don haka abin nan ba a komawa zuwa ga al'ada. Alaikum salam. Na'am. Na'am, kun ga daga cikin malam Gali, daga cikin hadisan da suke karfafa cewa al-udhnani min ar-ra's, akwai hadisin, na tuna wannan kware lokacin da muka karanta wannan mas'alar, hadisin Amr ibn hadisin Abdullahi Sunabuhi, cewa ya ce fa idha masaha bi ra'sihi kharaja al-khatayahu min ra'sihi hatta takhruja min udhunayhi. Mutum ya shafa kansa sai kurakuransa su fita daga kansa har sai sun fita ta kunnansa, daga kunnansa. Kaga wannan sarih ne cewa al-udhnani min ar-ra's. Na'am. To kun ga gashi riwayar ziyadar Uthman, ku kirga ta zo daga riwayar Ibn Ishaq na farko. Ibn Ishaq kuma ya ce haddathani Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith al-Taymi ya sarraha bi tahdith a riwayar Ahmad. To idan Ibn Ishaq bai samu mutabi' ba, in bai samu wanda ya masa mutaba'a ba, ya kadaita da wannan riwayar. Za a karbi kadaituwarsa da ziyada ko ba za a karba ba? Ibn Ishaq, sai ku yi bahasi ku duba. Na'am, na'am Gani.
Na'am, malamin ce sha'ani.
Kake cewa?
Sha'ani.
Na'am. Dan ba ta son zuwa makarantar Islamiyya kada ya hukunci akan ta. Dan ba ta son zuwa makarantar Islamiyya kada ya hukunci akan ba mai son addini ba ce. Ba lalle ba. Ta kila makarantar ce ba ta, wannan makarantar ce ba ta so, in ya daita wata makarantar daban za ta je. Wata kila akwai wani dalili, kada ya saurin yanke hukunci. Hakika dai in mutum ya samu mace wadda yake ba ta son ilimi, ba ta son karatun addini, kuma ya samu wata wadda yake ita take tana son karatun addini, gara wadda take son karatun addini, dan zai fi sauki wajen yi mata tarbiya da kuma wajen sa ta so addini din. Na'am. Salam. Na'am. Ai, na sha fatawa, mun yi fatawa akan wannan abun. Tunda akwai cutarwa ga kasa bai halatta ba, za ka cuci 'yan uwanka musulmi. akan maslahaka kake kadai ka je ka kwaso dala ka zo ka sayar mana mutane da su da tsada anan asalin mu'amala ya halatta kamar inda malamai suka ce wajen canji ya halatta in jinsi ya saba ko da wani irin kima akai ya halatta illa inda an yi shi a yadan biyar babu jinkiri sai dai idan a cikin an yi amfani da canjin dan ay hila ay dabara yadda za a cuci wani ko a cuci arzikin kasa to inda ke kuma wannan su abin da suke yi kenan haka duk ba su suka jawo ba aka je aka sa ma idan mutun yana da katin in yaje kasar waje ba zai iya ciran kudi ba saboda abin da suke aka tattakurama waɗanda suke sun yi tafiya ba bukata ta taso marasa lafiya sun je asibiti dalibai suna karatu wajen tura musu kudi da sai inda da ne kawai sai a sa musu kudi a cikin account din su sai su zara daga can tunda in ba haka ba taya zaka tura musu kudi ba a Western Union ta nan sai ka je ta Dubai ga su dai wahala to duk wannan ne saboda maslahar wadansu suka janyo ma mutane da dama suka shiga cikin cuta sannan kuma idan aka kama mutun yana yi aka ganshi da wayannan katunan da yawa ana kama shi za a ce money laundering yake abinda za a ce kenan za a ce fasakorin kudi yake wanda wannan zai sanya shi a hukunta shi watakila ma a daure shi to kuma mutun yayi abinda zai kai kansa zuwa ga a ci mutuncinsa bai halatta ba don saboda tsara mutunci wajibi ne a cikin daruriyatul khams na shari'a to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sai kuma haburi na gaji wallahi na